sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatar an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 7 ga watan Mayu. Bayan labaran duniya, za a ji cewa an shiga cece kuce kan makomar ɗaliban jami'ar jihar Abia da 'yan bindiga suka sace.
Daliban suna cikin wata mota ne za su koma garin Kuturu daga Okigwe da ke jihar Imo sai aka tsayar da su.
To ko menene gaskiyar magana game da cewa akwai masu tunanin juyin mulki na iya yiwuwa a Najeriya?
Da yawa daga ciki sun nemi mulki su rasa, watakila gani suke in zaben ya zo ma ba za su kai inda suke so ba, gara watakila ai abin da zai kawo fitina.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Garba Awwal na tafe da rahoto na musamman wannan karan kan yekuwar haɗin gwiwa da gwamnatin Kamaru da hukumar lafiya ta duniya WHO suka fara kan mahimmancin rigakafin cututtuka masu yawan kama yara. Kamar yadda muka saba, albarkacin watan Ramadan, yau ma muna ɗauke da shirin tasirin azumin watan Ramadana ga matasa. Muna kuma ɗauke da rahoton wasanni tare da Garba Awwal. Amma yanzu ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a fadin duniya ya karu cikin makonni 9 a jere. Makonni 6 kenan kuma ana samun karin adadin mace-mace a cewar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, shugaban hukumar lafiya ta duniya, a wani zama da ya yi jiya Alhamis da kasashen da ke yankunan hukumar. Tedros ya faɗi cewa an samu rahoton ƙarin waɗanda suka kamu da cutar a cikin makonni 2 a faɗin duniya, fiye da yadda aka gani a watanni 6 na farkon annobar. A cikin watannin da suka wuce, ƙasashen da ke yankunan hukumar WHO sun ba da rahoton samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace. Yanzu ba lokacin da za a saki jiki ba ne, har ma da ƙasashen da ke samun raguwar masu kamuwa da cutar a cewarsa. Annobar na ci gaba da yaduwa kamar wutar daji a India, abinda ya sa Prime Minister Narendra Modi, bayan matsin lamba da ya fuskanta, ya sanya matakan kulli a kasar don shawo kan annobar. Ma'aikatar lafiyar India ta ba da rahoton sake samun adadin tarihi a yau Juma'a na mutum 414,188 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24, da kuma mace-mace 3,915. Jami'ai sun yi imanin ta yiwu ma adadin ya fi haka. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya kai ziyara garin Lake Charles da ke jihar Louisiana don ci gaba da kokarin neman aiwatar da kudurinsa na $2.3 trillion don samar da ayyuka ga Amurkawa. Kudurin da ake kira Infrastructure Bill da Turanci ba gine-ginen hanyoyi da gadoji kadai ya kunsa ba, har ma da inganta makarantun gwamnati da kuma samar da tsarin kulawa mai inganci ga masu manyan shekaru da nakasassu. Kudurin na daga cikin manyan kudurori uku na kudi da fadar White House ta fara kokarin neman aiwatarwa a kwanaki 100 na farkon mulkin Biden. Sauran sun hada da kudurin $1.9 trillion na tallafin tada kuma da tattalin arziki ga Amurkawa, wanda majalisar dokokin kasar ta amince da shi a watan Maris, da kuma na $1.8 trillion don taimakawa iyalai Amurkawa da shugaban ya gabatar a watan da ya shige. Idan aka hada su duka, kudurorin uku da jumlar kudinsu ta kai $6 trillion za su sauya dangantakar da ke tsakanin gwamnatin tarayya da 'yan kasar ainihin. Manyan jami'an tsaro da sojojin Amurka na da kyakkyawan fata gwamnatin Afghanistan za ta iya jurewa hare-haren da 'yan Taliban ke kaddamarwa a baya-bayan nan, yayin da Amurka da dakarun haɗaka suka fara barin ƙasar. Jami'an larduna a fadin Afghanistan sun yi gargaɗin samun hasara sosai a jerin wasu hare-hare da aka kai a kwanan nan, ciki har da mace-mace da jakkata, tun bayan da Amurka ta fara fidda dakarunta daga ƙasar a hukumance ranar 1 ga watan Mayu. Amma a jiya Alhamis, ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka ta hakikance kan cewa aikin janye dakarun na tafiya kamar yadda aka tsara, babu wani abin mamaki da ke faruwa. A jiya Alhamis, General Mark Miley, shugaban haɗin gwiwar manyan hafsoshin ƙasar, ya faɗi cewa shi da kansa ya shaida dakarun Afghanistan za su iya faɗa. Ya kuma ce, tabbas mun sha taimaka musu, amma su ke jagorantar faɗan. da yake magana a gefen Miley, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin shi ma ya bayyana ƙwarin gwiwa akan cewa sojojin Afghanistan na da ƙwarewar yin fadan. Ta yiwu a cimma yarjejeniya nan da 'yan makonni game da Amurka da Iran su koma kiyaye yarjejeniyar nukiliyar Iran ta shekarar 2015 idan Iran ɗin ta yanke shawarar yin hakan, a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Ya kuma ƙara da cewa har yanzu akwai gibi a neman cimma yarjejeniyar. Jama'a Amurka sun koma Vienna a wannan makon don zagayen tattaunawa na hudu da Iran akan yadda za su koma kiyaye sharaɗin yarjejeniyar, wacce tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da ita a shekarar 2018, abinda kuma ya sa Iran ta fara saba sharaɗin yarjejeniyar shekara ɗaya bayan nan. Makasudin yarjejeniyar shine Iran ta maida hankali kan ɗaukar matakan takaita shirin nukiliyar ta yadda zai zama da wahala ta samu kayayyakin hada makaman nukiliya, don ita kuma a sassauta mata takunkumi daga Amurka da Tarayyar Turai da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Iran dai ta masanta cewa tana da shirin hada makaman nukiliya. Jami'in na Amurka ya ce ta yiwu a farfado da yarjejeniyar nukiliyar kafin babban zaben Iran na ranar 18 ga watan Yuni. Kasar Somalia ta sanar a jiya Alhamis cewa ta farfado da dangantakar diflomasiya tsakaninta da kasar Kenya biyo bayan tattaunawa tsakanin shugabannin kasashen makwabta da kasar Qatar ta shiga tsakani aka cimma. A lokacin wani taron manema labarai a birnin Mogadishu, mataimakin ministan yada labaran Somalia Abdulrahman Yusuf Al-Adala ya yi sanarwar, yana mai cewa kasarsa za ta koma hulɗar diflomasiya da Kenya wadda ta lalace a shekarar da ta gabata. Al-Adala bai bada ƙarin bayani ba akan yadda aka fara tattaunawar tsakanin shugabannin ƙasashen biyu, amma ya ce shugaban Qatar Thamen Ben Hamad Al-Thani shine yayi yawancin wannan ƙoƙarin. Nan take dai gwamnatin Kenya bata maida martani ba a lokacin da sashen Somalia na muryar Amurka ya tuntube ta game da batun.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, inda za a ji cewa a jihar Abia ta Kudu maso gabashin Najeriya, hukumomi da sauran jama'a sun shiga cece kuce kan yawan ɗaliban jami'ar jihar da 'yan bindiga suka sace da kuma halin da suke ciki, yayin da ita ma rundunar 'yan sandan jihar ke bayyana abin da ta sani. Ga rahoton daga wakilinmu Alfonso Okoro Igwe.
A jihar Abia da ke Kudu maso gabashin Najeriya, hukumomi sun fito da sabbin bayanai akan matsayin ɗaliban jami'ar mallakar jihar da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a daren wannan laraban da ta gabata. Bayanai dai daga rundunar 'yan sandan jihar Abia na nuni da cewa har yanzu ba a gano inda waɗannan ɗaliban suke ba, kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar CSP Geoffrey Obunna ya shaida. Yace rundunar 'yan sandan jihar da makwabciyarta tana hada gwiwa tare da kawancen jihohin Abia da Imo don tabbatar da cewa an kubutar da ɗaliban. Yanzu muna ƙara himma ne wajen gano inda suke da kuma cafke masu garkuwar. To sai dai yanzu gwamnatin jihar Abia ta bakin kwamishinan yada labarai Chief John Okiyi Kalu na mai cewa tun farko ɗalibi ɗaya tilo ne ke hannun masu garkuwar.
Based on information available to us, only one student is in custody. Two escaped from the abductors.
Yace idan muka dogara da bayanan da muke da su, ɗalibi guda ɗaya ne ke hannun masu garkuwar, biyu sun tsere daga hannunsu. Daliban suna cikin wata mota ne za su koma garin Uturu daga Okigwe da ke jihar Imo sai aka tsayar da su. Yanzu har da gwamnatin jihar Imo a yunkurin da ake wajen nema da kwato ɗalibin. Saboda haka, ina da tabbacin cewa gwamnonin biyu za su tabbatar da cewa an inganta tsaro a wannan hanyar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya.
To a gaida Alfonso, har yanzu muna Najeriya, inda ake ci gaba da cece kuce kan zargin cewa akwai masu tunanin juyin mulki na iya faruwa a ƙasar saboda halin da take ciki. Kan haka ne muryar Amurka ta nemi jin ta bakin mai magana da yawun shugaban Najeriya Malam Garba Shehu wanda ya ce,
ni dai abin da nake so na ce shine mun fi karfafa batun nan akan mutane masu neman tada fitina a ƙasa, masu neman su hargitsa gwamnati. To kaga idan fitina ta shigo ta canjin gwamnati ba tare da zaɓe ba, wannan ne da za a ce zai iya shigowa ciki. Muhimmin dai abu da nake so masu saurare su fahimta shine masu bincike na sirri da suke gargaɗi akan cewa akwai masu neman tada fitina da yawa daga ciki akwai ƴan siyasa kuma aka ce akwai shugabannin addini. Wasunsu ma sun nemi mukamin nan su rasa, sun nemi mulki su rasa. Saboda haka maimakon a yi haƙuri a jira zaɓe mai zuwa, watakila gani suke in zaɓen ya zo ma ba za su kai inda suke so ba, gara watakila a yi abin da zai kawo fitina wanda zai hargitsa shi kansa tsarin mulkin demokuraɗiyya a ƙasa. Yanzu misali guda ɗaya, akwai tarurruka da wasu tsofaffin shugaba da aka ji suna yi ƙoƙarin haɗawa. Gwata maka a cikin tsofaffin manya a ƙasar akwai waɗanda an tuntuɓe su da wani magana, taro ma ake so na ƙabilu na Najeriya. Kabila wai mai duk cigaban da aka samu a ƙasar nan, wai yanzu kabilanci an dawo da shi. Wai in su kabilu suka haɗu sai su yi Allah wadai da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari su ce ba su buƙatar ta. To wannan fitina ake nema a kawo a ƙasa, wani fitina sanar da wa'innan abubuwa. Kuma in lokaci ya yi, na tabbatar maka cewa su waɗanda suke kula da harkar tsaro sun san abin da za su yi.
Amma ganin cewa hatta da rundunar sojoji ko hukumomin sojoji na Najeriya sun yi wannan gargaɗin, kuma suna kamar jan kunnen jami'ansu cewa su yi takatsantsan su yi hattara, ba alama ce da ke cewa wannan abu ya ƙara ƙarfi ta yadda ya kamata a ce yanzu kame ake yi ba ma maganar gargaɗi ba kawai?
Idan ma an fara kamen ni ba zan sani ba, tun da dai ba cikin jami'an tsaron nan nake ba. Amma dai idan har ya zama ma'ala cewa su yi kame ko su bayyana hakan, na tabbatar maka ba za a fasa ba. Amma abu ne da gwamnati ta ɗauka ba da wasa ba.
To ita gwamnatin akwai abin da take yi ta hana irin wannan yunkurin kamar na gudanar da mulki ne ba daidai ba, shin akwai wanda ake yi ba da su ba? A'a, wani maganar siyasa da ɓangaranci ne ya shigo kawai ake ƙoƙarin maganar juyin mulki, ko kuwa meye ku kuka fahimta?
A'a, ka gane shi wanda duk ya ce ya zaɓi tsarin mulki na demokuraɗiyya duk duniya ba kawai a Najeriya ba. Ai, muhimmin turki na demokuraɗiyya shi ne zaɓi daga ci zuwa lokaci. Gwamnati za a kafa ta, in an zaɓe ta a kafa ta a ba ta wa'adi, in ta cika wa'adi ta dawo ma jama'a ta tambaya jama'a kuna son mu ko ba kwa son mu, haya ta demokuraɗiyya take. Saboda haka ba wani gajeriyar hanya da za ka bi ka ce a kana so ka cimma burin mulki inda demokuraɗiyya ake, kuma ka yarda da ita ba tare da zuwa ga jama'a ka roƙe su ƙuri'a su baka ko su baki. In suka hana sai a hakura a sake dawowa ko kuma wasu su zo su karɓa. Wannan zance na cewa wai ana neman a yi wai ko wani zanga-zanga ko wani juyi ba tare da tsarin mulki na demokuraɗiyya ba, a wannan ya saba wa doka da tsarin mulki. Gwamnati kuma za ta san mataki da za ta ɗauka yayin da duk ta samu shaida a kawo.
An gaida Umar, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A yau ne Juma'a 7 ga watan 5/2021 ne gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta duniya OMS suka fara gudanar da wani gangami na allurar rigakafi na cutar ƙyanda da kuma ba wa yara ƙanana vitamin da kuma maganin majiran ciki. Sai dai ga dukkan alamu dai allurar ta rigakafi na jarirai ne daga kwana ɗaya zuwa shekaru 5, kamar yadda Baba Mustapha shugaban gudanar da allurar rigakafin na ƙasar jamhuriyar Kamaru ƙarƙashin ƙungiyar OMS ɗin ta duniya ya shaida mini a wata tattaunawa da muka yi da shi.
Wannan shi bincika ɗin da ake kawo na polio saboda yara ne, yaro daga wata ɗaya kwana ɗaya zuwa shekara 5 shin ɗin ne. To mun fara shi yau Juma'an nan shi saboda wannan ɗin, amma ƙungiyar da suka ba mu wannan abin ɗin nan ƙungiyar rashin lafiya na duniya ne. Ƙungiyar lafiya na duniya su ne suka ba da wannan abin da kowane wata hudu wata uku ana yi a yara.
To a wannan allura bai tsoratar da al'umma ba, musamman iyayen jarirai ɗin?
Iyayen jarirai ɗin waɗansu suna ƙi, waɗansu suna yadda, domin waɗansu ba su san ma ma'anar polio ne. Shi polio ne shi ne yake shinye kafan yaro, a ce watakila iska ne, kana ganin ba iska ba ne, polio ɗin ne yake shinye kafan yaro. Tun da yake ba mishi rigakafin ɗin ba, to wannan ciwon ɗin ne yake samun yaro.
To yanzu ya kuke samun, kuna samun matsaloli ne tsakaninku da al'umma wajen mika musu wannan allura na rigakafi?
Waɗansu suke ƙi, ba ma wani tilasta su shige akwai muke wanda suka so wanda suka yadda a yi musu a yi ma yayan su jariyan su
me kike ga cewa suna hangowa kamar kuna musu allurar rigakafi na corona ne
eh san zaman cewa na corona ne aka juya shi ya zama cewa na wani polio dan ko ba shi bane
kamar naga abubuwa kusan guda uku kuke ba wa yara na allurar kamu da me da menene
da kuma vitamin A da jiwon yara kuma da kuma macizan ciki da ake ba su kuma da kuma na polio da yake ba su guda uku ne
a suna biyan waɗansu kuɗaɗe ne ko kuma a kyauta
a kyauta ne a kyauta ne ba biya a kyauta ne
to ku wani irin awabai kuke samu daga wajen wannan kungiya ta lafiya ta duniya
eh duk wani mutum da ya san wannan lokaci kada sa ku ji a gaba ku ji ba shi bane
wani kira za ka yi wa gwamnati wajen ganin cewar an yayata abinta ko'ina domin al'umma su samu karbi
eh abin da ma gwamnati cewa shi wannan abin din dole gwamnati ta tsaya da ita kiranin din tana faɗa cewa a yi ma yara domin su waɗannan yaran din nan ba san abin zai zama gobe ba dole a yi musu rigakafin din kada gobe kuma zama wani abin na ga kamarun nan shi muke so ga ma gwamnati da Allah gwamnati ta san abin da ake mamu mutum domin gobe su taimake ƙasa
sai kuma talakawa wanda kuke kokari a kansu
eh kuma talakawa kuma muna kokari da yawa a kansu domin ainihin da taimakon su domin kwancan baya da koyar ta kungiyar ta zo tana taimakon talakawa a nan Duwala
haka zalika shugaban na ɓaryar Duwala kuma inda aka fara gudanar da allurar na rigakafi Alhaji Jibrin Hamza ya yi mini ƙarin haske kan gudanar da allurar rigakafin da suke yi a wannan shiryar
muna kula da wannan allura na rigakafi saboda mun san cewa ƴaƴanmu a rani duk ciwon polio na kama su polio nan kuma shine ciwon da yake gurgunta yara ya zama kaga yaro ya fito kaman mongol gurgu hakan nan to shine wato wannan shi allura din na digo ne a baki yake diga shi saboda kariya ga wannan cutar din to ana tafiyar da wannan vaccine din a hade da kuma na vitamin saboda kaga yaro wani sailing yana nan kamar dan Ethiopia ba da vitamin a jiki ana bayar da wannan saboda vitamin da kuma na kashe tsutsotsin ciki kamar macizan ciki shine wato ainihin vaccine polio da yake haduwa da vitamin da na deparazine yara wanda ake kiran shi zentel shi maganin macizan ciki wannan kuma vitamin dan tubo ne yanka shi ake a dan diga ma yaro a baki wannan kuma shi na polio ne shi ma bude shi ake a diga ma yaro a baki ba allura na soka bane kaman da wadan suke ce ana soka allura na corona ne ana so a kashe jama'u
to yanzu ya wala shawara zaka ba wa jama'a da su su yi wannan rigakafi na kawayen su wajen allurar rigakafi
shawaran da zan ba ma yan uwa dukan mu gabaki daya wannan allura ba na cutan juna bane wannan allura shi na taimakon juna ne wanda yake ana ce gwamnati tana ba da dubban kuɗi mai yawa saboda a cutar da mutane wannan kan ba na cutar da mutane bane ni kaina da nake muku magana ina daga cikin su shugabannin shanin kungiyar vaccination ne aka ce na soka ne ko ni kaina ba dan soka ba wannan kan amma aka ce na digawa baki ko comprime na ba mu yara wannan ni ne ma farkon dauka ba mushkila
sannan kuma na tambayi Hajiya Halimatu wanda ta kawo jaririnta don a yi masa allura na rigakafi ga inda hirarta mata kaya da ita
ina tsaye da ɗaya daga cikin wanda suka kawo yara ko jarirai wajen wannan allura na rigakafi da gwamnatin ƙasar Kamaru ta take ko take wa yara ba tare da abiga ko sisi ba
mun kawo yara ne domin mun san yana da kyau kuma ba abin da zai cutar mana da yara bane
to amma wani suna gurin cewar ko dai kamar allurar corona shi ake wa yara ya aka yi ke baki razana ba da wani allura
ban razana ba domin na san ba za su cutar mana da yara ba
to shi wannan polio da kuma na mutum cikin nan kin ga yana da kyau ne da vitamin da ake barwa
yana da kyau sosai don labe da kyau da ba za mu kawo yaran mu ba yana da kyau wallahi
wannan kira da ke sauran takwarorin ki mata domin su amshi wannan kira da ke
wallahi kowai fito ya kawo dan shi a yi mishi don wannan allura ne mai kyau ba wai alluran da zai zo cutar mana da ƴaƴan mu bane Allah kowai fito ya kawo ƴaƴan shi domin ciwon polio ba karamin ciwo bane yayin da ya kama yaro kuma dai mun samu rigakafin din an kawo mana shi a kyauta kuma dai kowai fito ya kawo na shi gudunmawan yaro
to yanzu yake ganin wannan vitamin din da kuma maganin mutsiyar ciki suna damun yaran ku ne
miki zai kan gaskiya suna damun yara amma kuma yayin da aka ba su suka sha cikin ikon Allah kuma gaskiya muna samun sauki
to vitamin din kuma yakan sa yaro cin abinci ne ko kuma kwarin gwiwa
duka yana sa yaro ci kuma yana sa shi kwarin gwiwa ne
kamar yara nawa kika taba kawo domin a yi musu irin wannan allura
na kawo yara da yawa ba zan iya irga ba duk yara na duk shekaran an turo kam ina kawo yara na yi musu
a halin yanzu dai an fara gudanar da rigakafin ne a bangaren da aka fama da matsanancin zafi domin tarar irin abubuwan da zai iya bijiro wa yara kanana a kasar ta jamhuriyar kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar kamaru
daga rahoto na musamman kuma sai shirin
wasanni a takaice
Masha awanin tamura a bangaren hawala da sakon gudun kamaru suna kokawa kan dakatar da gine-gine na gina sabbin filayen wasanni da wani kasar kamaru ta dakatar sannan kuma da duka alamar tambaya kan rashin gudanar da gasar La Liga a wannan bangarorin guda biyu an da ake amfani da takardama ga maharan 'yan aware duk da irin takarwar gani da kula-kula din wannan sashen suke yi a gasar kakar kowane shekara wanda da ya sa na tuntuɓi ɗaya daga cikin matasa masu sha'awun ƙwallon ƙafa na wannan ɓangaren Malam Shamsu ga abin da ya gabata mun cikin hirar da muka yi da shi din
to a gaskiya wannan matsala ne da ya mana katutu wanda ya shafi matsalan wato ainihin wannan wasan kwallo ta premier ta kasar Kamaru musamman mu da wanda muke arewa maso yammacin wannan kasa domin kasancewa muna nan a cikin wannan yanayi na tashin hankali da ake ciki na ƴan taware haka ya jawo ci baya sosai wanda manya-manyan wato club da muke da su na wannan wasa muna da Young Sport Academy haka zalika muna da PWD of Bamenda wanda suna samu yawanci mutanen da za su zo su yi wasa masu ba su so samu masu zo akwai kwanan wasan da aka yi kwanaki baya da suka wuce makonnin da suka wuce PWD tana da wasa da wata wato club wanda take nan ta sashin Faransa ne amma club nan kin zuwa suka yi kuma kin zuwa nan da suka yi ba saboda komai bane saboda maganan tsaro ne na farko kaga an rusa mana wajen wasa akan za a gina wajen wasa wanda ba a gina wannan wajen ba yanzu a cikin Bamin da ya zama na ma ba a cikin birni ake wasa ba a can wata uwa kauye ake tafiya har can my five wani daji ne aka samu aka ji aka samu aka kankare ta aka mai da shi fil to yanzu su suna jin tsoro su samu su zo wannan wajen su yi wasa kai koda yawanci sun zo ma ba su wasa cikin kwanciyar hankali haka ya saka shi ana gani a ai wannan zamba ne da wannan team suke samu kawai wayannan ba su zo ba sun zo ma ba su kwanci wasa cikin kwanciyar hankali wayannan kuma suna ta samun maki to ga wajen da aka rusa nan akan za a gina shi yafi shekara 4 yanzu yana tsaye an samu an rusa komai a ciki akan za a gina karshen ta ma shaguna aka zo ake ginawa a cikin wannan waje din wanda hakan nan ne ya samu masu dan kananan matsaloli aka tsayar inda ake ganin dama ga wata matsala nan ana so a bullo da wata matsala to wannan da ya shafi wannan wasa ta premier a wannan sashin namu kan gaskiya da matsala
mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma ga shirin tasirin Ramadan ga matasa albarkacin wata mai tsarki na Ramadan
Assalamu alaikum, sunana Mansur Hamadisha. Wannan wata mai alfarma, wata mai rahama, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, wata mai falala wanda cikin shekara so ɗaya ne. Ina jan hankalin matasa kenan mai amfani da wannan dama. Cikin yanzu gashi muna cikin goma na ƙarshe, malillumka aikin mu na alheri. Sadaka kana yi lumka goma na ƙarshe ana yin iftar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kwana goma wannan na ƙarshe yana tattarawa duka ya bar iyalin shi ya nisanci iyalin shi koma masallaci da kwana. To ina jan hankalin matasa shi koyi da abin da manzo tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yayi. Misali ni dan lakwal ne, dan boko ne, sai na sabko da karatu na kuma wannan baya hana in tayi masallaci in yi karatu. In na sabko karhe daya bani dawowa daga masallaci sai daidai wurin shan ruwa, daidai iftar na yi da shan ruwa, kuma hallo zan koma masallaci in je mu saurari tafsir. Akai tafsir kuma ai shiga ai a ci gaba da qiyamul layli, an yi da qiyamul layli har yau, kuma bani dawowa gida zamanawa nake karatu ai karatu na Qur'ani. Kana karatu please, kana ƙara kusanta ubangijin ka, yana ƙara karɓa addu'a. Ana ida kuma mutum sai suhur kaɗan samu kuma kaɗan kwanta kuma har yau sai ka ƙara maimaitawa.
Sunana Muhammad Imam Omar, kuma ni mazaunin birnin Yamai ne nan jamhuriyar Nijar. Azumi yana da amfani ga jikina ni a matsayina na matashi, tunda yau kai kusan shekara guda kana cin abinci kuma jikinka yana aiki. To azumi watan nan guda zai sa jikinka ya huta, ya samu yayi toho, yayi sabon toho. To kaga wannan tohon da zai yi shi zai sa nan gaba kuma ka tunkari rayuwa da ƙarfinka. To haka nan ne, amma sabanin yanda wasu mutane suke gujewa ajini ta hanyar cewa ba su da lafiya da dai sauransu, wannan kaga ba su sani bane ba, rashin sani ya haidali du.
Fatar an amfana da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a fadin duniya ya ƙaru cikin makonni tara a jere, makonni shida kenan kuma ana samun ƙarin adadin mace-mace, a cewar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, shugaban hukumar lafiya ta duniya wato WHO, a wani zama da ya yi jiya Alhamis da kasashen da ke yankunan hukumar. A jiya Alhamis, shugaba Joe Biden ya kai ziyara garin Lake Charles da ke jihar Louisiana don ci gaba da kokarin neman aiwatar da kudurinsa na $2.3 billion don samar da ayyuka ga Amurkawa. Manyan jami'an tsaro da sojojin Amurka na da kyakkyawan fata gwamnatin Afghanistan za ta iya jurewa hare-haren da 'yan Taliban ke kaddamarwa a baya-bayan nan, yayin da Amurka da dakaran hadaka suka fara barin kasar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa ke muku fatan alheri.